sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare. Yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Cikin shirinmu na dare kuma na ƙarshe a yinin yau Asabar 16 ga watan Disamban 2023. To bayan an sha labaran duniya, za mu kawo muku wani rahoto game da irin barazanar da Fulani makiyaya suke fuskanta da sana'arsu ta kiwo sakamakon sare itatuwa. Kuna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim ga Almasi Garba ke gabatarwa a duk ranar Asabar. Kuma a yau shirin zai yi waiwaye ne kan wasu daga cikin shirye-shiryen da aka gabatar cikin wannan shekara ribon kwana. Lado Salisu Garba yana nan tafi da shirin wasanni. Yanzu dai sai a sake gyara zama a sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Isra'ila tana alhinin mutuwar wasu 'yan ƙasarta guda uku da aka yi garkuwa da su waɗanda sojojin Isra'ila suka kashe su bisa kuskure yayin wani farmaki ta ƙasa da suka kai a zirin Gaza. Babban kakakin sojan Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari ya ce a bisa kuskure ne sojojin Isra'ila suka ɗauki mutanen da ake garkuwa da su a matsayin barazana kana suka buɗe musu wuta a jiya Juma'a. Ya ce ba iya gano ko mutanen sun tsere ne daga inda ake garkuwa da su ko kuma an kyale su ne kawai. Mutuwar tasu ta zo ne a cikin garin Gaza a kusa da Shijaya, inda ake gwabza mummunan faɗa tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Ya ce ma'aikatar soji ta yi matukar bakin ciki kana tana gudanar da bincike. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kira mutuwar mutanen da aka yi garkuwa da su da babban bala'i. Kana ya lashi takobin ci gaba da daukar kwararren matakan maido da duk waɗanda aka yi garkuwa da su zuwa gida cikin aminci. A yau Asabar, ƙasar Rasha ta kaddamar da hari da jirgi mara matuki a kan Ukraine. Sojojin saman Ukraine sun ce rundunansu da rukunin masu sintirin farautar irin waɗannan jirage sun kakkaɓo jirage 30 marasa matuƙa a cikin 31 ƙiran ƙasar Iran da aka auna yankuna 11 a ƙasar Ukraine. A jawabinsa na wuni, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya yi wani taro da majalisar ƙananan hukumomi da na yankuna a garin Lviv a jiya Juma'a. Ya ce an tattauna muhimman batutuwa da dama a taron. Ya kuma ce yana da matuƙar muhimmanci gwamnati ta rika samun tattaunawa akai-akai da ƙananan hukumomi saboda shugabannin al'umma su fahimci halin da ake ciki a Ukraine. Demokaradiyyar Jamhuriyar Congo tana fuskantar koma baya kafin zaben wannan wata a cewar masu rajin kare 'yancin ɗan adam, yayin da aka ɗaure wani babban ɗan jarida a gidan yari kana aka gaza ɗaukar matakin da ya dace akan kashe ɗan siyasar ɓangaren 'yan adawa. Shugaba Felix Tshisekedi ya ɗaure kan ƙaragan mulki ne a shekarar 2019 bayan wani gangamin zaɓe da ya yi a kan batutuwan take haƙƙin bil'adama da aka samu lokacin mulkin shugaba Joseph Kabila da ya gabace shi. Amma abubuwa da suke faruwa a wannan lokaci ya haifar da damuwa a kan cin zarafin bil'adama wadda aka samu a ƙarƙashin mulkin shugaban. An gaggawar wani tsohon ministan ƙasar da ya koma jam'iyyar adawa a cikin watan Yuli a Kinshasa, babban birnin ƙasar da ke tsakiyar Afirka. Bayan wasu 'yan watanni, an ɗaure wani shahararren ɗan jaridan Congo a gidan yari bayan da hukumomi suka zarge shi da yaɗa labaran ƙarya game da mutuwar tsohon ministan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za a iya fuskantar tsananin sanyi a New York, inda dubban iyalan bakin haure ke zaune a ƙarƙashin shirin gidajen gwamnati na gaggawa a birnin. Yanzu da ake shiga lokacin sanyi, an buƙaci su tashi daga inda gwamnati ta ba su ba tare da tabbatar da za a ba su inda za su je su yi bacci a wani wuri ba. A cikin watan Oktoba ne magajin garin birnin New York Eric Adams ya kayyade wa bakin haure da ba su da wurin bacci da yaransu kwanaki 60 ne za su iya zama a tsarin gidajen gwamnati na birnin, wani mataki da 'yan Democrat suka ce zai taimaka ainun ya kawo sauki ga shirin ba da gidaje da ke fama da ɗimbin masu neman mafaka da suka ƙetaro daga iyakar kudancin Amurka. Lokaci na ƙurewa mutane kamar Karina Obando. uwa mai shekaru 38 daga kasar Ecuador wanda aka bata zuwa radan 5 ga watan Janairu ta tashi daga hotel din da gwamnati ta bata take zaune da kananan yaran ta biyu. Wasu birane a fadin Amurka da suke fama da batun kwararren bakin haure su ma sun bada nasu lokaci da suka kayyadewa bakin hauren da ba su da gida na adadin kwanakin da za su iya zama a gidajen gwamnati bisa dalilai daban-daban da suka hada da tsadar farashi, rashin isasshen wuri da kuma tilastawa mutane su nemi makansu gidaje ko kuma su bar ma birnin baki daya. A ƙarshe, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana alhininsa ga rasuwar babban ma'aikacin yaɗa labarai Kabiru Usman Fage wanda ya rasu a ranar Juma'a a nan Amurka. Fage mai shekaru 77 ya kasance shahararren ɗan jarida da ya fice a duniyar Hausa domin daɗewa yana aiki da sashen Hausa na muryar Amurka wanda ya shafe shekaru 25 yana aikin. A cikin saƙonta aziya, shugaba Tinubu ya yaba da irin gudunmuwar da marigayin ya bayar wajen gina ƙasa, musamman wayar da kan jama'a da bayar da shawarwarin ilimi ta hanyar fitaccen shirin ilimi na mako-mako da ya kafa. Burinsa na yi wa bil'adama hidima ta aikin jarida ya fara ne tun da wuri daga lokacin da yake aiki a matsayin mai zaman kansa a lokacin da yake koyarwa. Muna godiya da ayyuka da ya yi ta hanyar da ya zaɓa da kuma kasancewarsa jakadar Najeriya na gari a irin wannan dandali na duniya, in ji shugaban. Shugaba Tinubu ya jajanta wa iyalan marigayin, gwamnati da al'ummar jihar Kano da kuma 'yan jaridun Najeriya bisa wannan rashi.
A gaida Baba Yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu bari mu dufi Najeriya domin kawo muku rahoton mu na farko. A Najeriya dai matsalar rikici tsakanin manoma da Fulani makiyaya abu ne da aka shafe shekaru ana fama da shi. Sai dai ƙwararru na cewa matsalar sare itatuwa a ƙasar tana ƙara ta'azzara matsalar a halin yanzu. Alhassan Bala ya tattauna da wani makiyayi a Abuja kuma ga rahoton da ya haɗa mana.
Kiwon shanu sana'a ce da aka san Fulani makiyaya kamar Suleiman Shitu Husaini ke yi shekaru aru-aru. Ba kamar wasu ƙasashen duniya ba, shanun Fulani na zuwa kiwo ne daga wani guri zuwa wani guri, musamman a dazuka. Suleiman ya ce dazuzzukan da suke zuwa kiwo suna karewa, wani abu da yi daidai da alƙalman hukumar kula da gandun daji ta ƙasar, wacce ta ce Najeriya ta rasa kashi 96 na dazuzzukanta saboda sare itatuwa.
Saren daji din nan ya shafe mu da dama ba kaɗan ba, kuma mu kafin mu an kare ma dajin ya kare. Don nan inda muka tsaya a nan, kurmi ne daga nan kafin ka je hanya ba ka gani kowa. Saboda rashin itatuwan nan, shanun ma da rani in yayi wahalan da suke sha ya fi ƙarfi. Saboda daji duk ya kare, daji an sha itatuwa dama kamar da rani haka, za a iya samu shanu za su dinga shin ganye, to yanzu babu shi.
Rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce kashi 65 na nama da kuma kashi 70 na nonon da ake sayarwa a ƙauyukan yankin Sahel makiyaya ne ke samar da su. Suleiman ya ce batun rashin isassun bishiyoyi na barazana ga harkar kiwo, musamman ga Fulani makiyaya.
Shanu kan nan gaba kaɗan babu shanu, don za a sai dai ashe shanu dai dama akwai su, amma babu su. Ya za a yi mu samu mu ma yanda za mu huta mu samu kiwo ma wanda za mu yi mu zauna mu rubu da shigan dajin ma mu samu inda za a yi mana mu dinga yin kiwon mu a gida?
Hukumomi da dama a Najeriya na kokawa kan malalowar hamada da zabtarewar ƙasa a ƙasar. Shugaban hukumar tabbatar da bin dokokin muhalli ta Najeriya Nazriya Farfesa Aliyu Jauro ya bayyana girman matsalar ga Najeriya.
In aka cire bishiyoyin nan ana sare su, shi kasan nan ya zamana bayi da wani abunda zai kare shi, ya zamana kasa yana na so shi yake jawa zaftarewan kasa. In iska ya zo mai karfi zai kore, zai cire topsoil, wato kasa na sama. Shi kuma kasan saman nan shine kasa mafi muhimmanci matsiro ma manoma in suka yi shuka kasan saman nan shine ainihin abincin in ka shuka bishiya zai samu ko ka shuka duk wani nau'i na abinci a wurin zai samu to in iska ya zo ya kwashe haka in aka yi ruwan sama mai ƙarfi saboda ba bishiyoyi da ya rirrike kasan nan so ruwan nan sai zo ya wanke sama in ya wanke ko ka yi shuka ba za ka samu amfani mai kyau ba.
Baya ga yadda wannan matsala ke shafar makiyaya a fadin Najeriya, masana da mahukumomi na nuna damuwa kan yadda sare bishiyoyi zai ta'azzara dumamar yanayi a Najeriya. Alhassan Bala, Abuja, Najeriya.
To gaida Alhassan Bala. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5. Sannan a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na sada zumunta wato adireshinmu na internet a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. To masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da Ibrahim Ka'almasi Garba zai shigo da shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yayin da shekara ke shudewa, wanda don haka muke bitar wasu daga cikin muhimman amsoshin tambayoyinku, yau za mu yi bitar ansar tambaya ne kan girgizar ƙasa. Musamman ma wadda ke cewa wai shin wane dalili ne yasa wasu kasashen waje kamar su Japan da sauran kasashe na yankin Turai ake yawan fuskantar girgizar ƙasa sabanin wasu kasashen mu na Afirka kamar Najeriya, Niger, Kamaru da Chad da dai sauransu inda ba a fuskantar wannan matsalar? Su da suke fuskantar wannan matsalar me ke janyo musu ita? Mu kuma da ba mu fuskantar ta menene ya sanya hakan? Kuma wani mataki ya dace mu dauka don gudun fadawa matsalar? Masu tambaya Sanusi Madattai da Magara da Isuhu Makeri Madattai. To idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na saurare, ga kashi na farko na ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo muku daga Profesan Geografiya Abubakar Sadiq na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola Adamawa Najeriya, wanda ya ce
girgiza kasa dai abu ne wanda yana faruwa a sassan duniya gabaki da kota ina yana iya faruwa, kuma yana iya ya faru a doron kasa, kuma yana iya faruwa a cikin ruwa musamman manyan tekuna na duniya. So ka gani abu ne wanda yana iya faruwa ko ina. Abin da yake haddasa girgiza kasa, wato girgiza kasa kaman taguwa ne wanda ake samu a kasa, wanda idan hakan ya faru yana iya ya kawo matsaloli iri-iri a bayan kasa, musamman idan ta faru a bayan kasa ne. In kuma ta faru a ruwa yana iya ya faru ya kare a cikin ruwan ma ba tare da an san ta faru ba ma. Amma mafi yawa wanda aka fi gane da wanda kuma ya fi barnatawa shine wanda yake faruwa a doron kasa. Abin da yake haddasa girgizar kasa zan iya ce abu guda biyu ne. Na farko akwai abun da ilimin kimiyya yake cewa natural happenings or natural occurrence, wanda haka dai ikon Allah ne dai kawai sai ya sa shi ya faru. Kuma Allah yana yin shi ne saboda yana da wani niyya na kikiro waɗansu me za a faɗa mountains kaman me a Hausa kenan kaman mountains so in yana da bukata waɗansu sabbin mountain su kasance a bayan kasa yakan iya ya sa wancan ta dalilin sai ka gani sabbin abin nan daga kasa daga tsakiyar kasa sai ta fallo bayan kasa, wanda yake fitowa kaman zafi wuta wanda ake ce masa magma. Idan ya samu ya fito daga karkashin kasa ta wancan bangare tago na girgizan kasan, so sai ka gani an samu wani sabon mountain building process din kenan. So idan ya faru ya Allah ya faru ne naturally saboda Allah yana da wani manufa da yake so ya fito da wa'ansu sabbin abin da mountains a bayan kasa. Sannan bayan hakan kuma zan zo kan yanda yake faruwa daya duk bayan daya. Sannan na biyun shi kuma wanda mukan ce yana iya faruwa ba tare da haka Allah ya shirya ba, za a iya ce man made artificial. Shi kuma artificial din yana faruwa ne kaman abinda turanci na fada overboarding. Overboarding kaman nauyi a bayan kasa. Nauyin kuma dan adam ne yake haddasa shi, ya Allah a wurin yawan abubuwan hawa akan kasa yana iya kawo girgizan kasa, ko kuwa yawan gina-gina, irin manyan gina-gina bene akan bene, bene akan bene a cinkoso a wuri daya. Idan hakan ya faru to yana iya kasance girgizan kasa ya faru. To ka gani yanzu tana da bangare biyu, akwai wanda natural, akwai wanda kuma ya kasance sanadiyan ayyukan yan adam a bayan kasa. To za mu dauki daya bayan daya, mu duk mai sauraro ya gane mai kyau. Yanayin yanda natural wanda yin Allah ne yake faruwa din shine ainihin duniyar kasanmu din nan tana motsi, tana tafiya. Tana tafiya, sannan tafiyan da take din nan ainihin kain da kake a waje a doron kasan ba za ka gane da wannan tafiyan ba, saboda tafiyan ne yana faruwa a tsakiyar kasa. Kasa, duniyar kasan da muke a waje a saman shi din nan, cikinta ta kasu kashi uku. Akwai waje-waje inda dan adam da sauran rayuwa ke rayuwa. Shi ana ce mata cross, shi ne waje-wajen kenan. Sannan kuma a kasa da wannan cross da akwai wani bangare kuma wanda ake ce da ita mantle. Sannan can ciki-ciki kasa akwai wanda ake ce da ita core. To sannan tafiya ne wanda yake kasancewa shi wannan mantle din na waje-wajen, wannan cross na waje-waje din inda dan adam ke rayuwansa, shi ne yake motsi akan na tsakiyan. Sannan can ciki-ciki din yana nan a tsaye ne a wuri daya, but sai ya kasance tsakiyan ne yake zamanto kaman lubrication, kaman mai da yake sa na wajen yana motsi a bayan na can ciki din. Ina iya baka misali dun mai sauraro ya gane mai kyau. Akwai Boris wanda ake amfani da shi ko abun hawa machine ko keke. Dan zaka ga Boris tana da huji guda uku ne, akwai na waje, akwai yayan bola a tsakani, sannan akwai wani rami a can tsakiya. So idan da za a ce zaka saka hannunka a cikin rami na tsakiya na Boris din nan, sai ka tankure shi sosai wanda ba zai motsi ba. In ka motsa na waje din, zaka ga na waje yana motsuwa, yana juyawa da taimako wannan yayan ball din nan. To kusan abu daya ne yake faruwa da abin da yake motsin kasa kenan. Shi wannan yayan ball din nan, inda yayan ball din nan ya kasance kamar shine mantle din wanda yana nan kamar dan ruwa-ruwa. Sannan wajen sannan wajen yayan ball din shi yake zamanto kamar doron kasan da muke zaune nan. To zaka duba doron kasan ne yake juyawa kamar yanda yayan wancan abu na Boris na wajen yake juyawa akan na ciki da taimako wannan yayan ball din nan. To haka motsin kasan da yake yi. So a wani lokaci garin motsin da kasan nan take yi zata zo wani wajen da ake ce mata zone of weakness. Wurin ya zamanto kamar bai da karfi kamar sauran wasu wurare. Kuma yi wannan ikon Allah ne, saboda idan akwai wannan girgizan kasan, abubuwan da suke can cikin kasa sukan iya su fito ta waje ta wannan wurin da ake ce masa zone of weakness din. A wasu wurare ake ce musu zone of fault, ka gane, or fracture line. So duk turanci ne, abu guda daya ake nufi. To amma dai wannan Allah ya shi da manufa ne. So yayin da wannan kasan na motsi, yadda take tafiyanta a cikin motsi din, takan zo wannan wuraren da ake ce zone of weakness ko kuwa zone of fracture din. To idan ta zo zone wannan fracture din nan, nauyin da yake bayan kasa din sai ya sa wancan zone din ba zai ya dauki nauyin kasan ba. Sai ka ga tire breaking. Idan tire breaking, to abubuwa suna da rai kamar su ma'adinan da suke can cikin kasa din, to sukan iya samu su bullo daga dama-dama, suna zaune a wurin a matsayin su zafi, suna nan zafi, ana ce molten magma, suka samu hanya sukan iya fitowa ta wurin. To kaga wannan ya faru saboda akwai ma'ana, akwai manufa na yin wani abun da yake boye can cikin kasa ya samu ya fito, hauro ya fito waje har jama'a su amfana da shi. To wannan yin Allah ne. To na biyun shine kamar yanda nace dan adam yana iya haddasawa yawan nauyi kuma a bayan kasa, tunda nace maka akwai wancan zone of fracture, zone of weakness din. Haka kuma idan load yayi ma kasan, doron kasa din yawa, yanda yake motsi da wannan loading da yayi mata yawa din, idan ta zo akan wannan zone din shi kuma ma tana yasa ta zo ba za ta yi tai supporting wannan nauyin ba. Sai ya zamanto an samu wancan fracture din. an samu farkewa din a wancan wurin to zai bada dama girgiza kasa ya faru to kaga wannan kuma dan adam yana iya haddasawa to menene yake faruwa kasancewa waɗansu wurare a duniya ba su samu shi a yanzu eh kamar yanda na faɗa waɗansu wurare ba su samu shi kuma ba a yi tsammani za su same shi ba ma Samson ya riga ya faru a da a baya ya wuce wato sun shiga abin da ake faɗa dormant extinct stage sun samu sun shiga extinct stage kamar su riga sun expire ba za a sake yin su ba an yi su a baya ba za a sake a wurin
ba
wannan lokacin ya riga ya wuce so ba za a sake yin su ba ya wuce so saboda yana da alaka da yadda wannan mountain building process din yake faruwa mountain building process din yana da stages yana da hawa farkon stage din da shine wanda ya riga ya faru shekaru miliyoyin abinda da suka gabata kuma ya faru ne mafi yawa a kasashen turawa kamar su area da ake ce musu alpine region wanda sanadin haka din ya haddasa da waɗansu taunukan da aka samu a wancan bangaren kamar su Himalayas su Andes su Rockies wannan sunaye duwatsu ne wanda suka faru farko yadda aka yi kasa to wayannan irin wuraren nan saboda kasancewa nasu mountain building process ne stage din ya riga ya wuce to ba za su samu alaka da girgizan kasa ta ya riga ya wuce a nasu sai kuma aka zo stage na biyu wanda ya faru a mafi yawa a wannan stage na biyu wan second order process din ya faru a mafi yawa kasashen Africa ne su suka fama da mountain building nasu so wayannan taunukan da kake gani a kasashen Africa mafi yawan su sun faru ne a lokacin da second order stage din kuma sun fama da girgizan kasan su a wancan lokacin yayin da ake kokarin gina musu duwatsu da su taunuka din to shi ma wancan stage din ya wuce sai kuma aka shiga stage na uku yanzu third stage mountain building process shine yanzu wuraren da yake a girgizan kasa na faruwa sukan samu sabbin taunuka wanda yake fitowa ta bangaren volcanic eruption din so wuraren da suka fi fuskanta irin wannan yanzu shine mafi yawa wuraren kasashen Asia su ne suke fama da wannan din yanzu to su ma idan tafiya ya tafiya za su zo su passing wannan stage din su kuma su wuce sai dai ya tafi wani bangare kuma daban to amma girgizan kasa kamar yanda na faɗa yana da alaka ne da natural happenings abinda Allah ya nufa zai faru saboda duniya kawo su halittun sa a bayan kasa wanda da babu su suna can cikin kasa shine wayannan duwatsun da muke da sauraron taunukan da muke gani duka a bayan kasa yanzu haka yake faruwa kuma a lokacin da yake faruwa suna tattare da girgizan kasa shine abinda yake faruwa sai dai tambayan sa na biyu yake cewa to mun da abin yake faruwa wani mataki zamu yi mu doka akwai matakan da za a yi a doka abinda wanda aka ce Allah ne ya yi shi dai yana da wuya ka dauki mataki akan shi amma akwai dan gyaran da za ka yi kai na shiryawa idan hakan ya faru ko da zai faru ba zai kawo maka illa mai yawa har ya haddasa maka asara da yawa ba saboda waɗannan abubuwan ba za su faru ba malam Salihu sai su nuna alama za su faru so a sai tunda suna da alama ai sai mu yi la'akari da wannan alamun da suke nuna
To sai a kasance da mu makon gobe yanzu a madadin wanda ke an samu na tambayoyin Professor Abubakar Siddiq na Jami'ar Modibbo Adama da ke jihar Adamawa Najeriya da wakilinmu Muhammad Salisu Garba da producer mu Salaman Abu da engineer mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba yanzu kuma sai
wasanni a takaice
Alƙaliyar wasa Rebecca Wallace za ta zama mace ta farko da za ta busa gasar Premier inda za ta yi alƙalanci a wasar da Fulham za ta buga da Brooklyn da za a yi a ranar 23 ga watan Disamba. Alƙaliyar wasa Wallace mai shekaru 40 za fara harkokin busa ne a shekara ta 2010 a watan Janairu wannan shekarar ta zama mace ta farko da za ta busa gasar Champions ta maza. Sam Allison shima zai busa wasa a watan Disamban nan inda zai zama alƙalin wasa bakar fata na farko da zai yi hakan cikin shekaru 15 shine zai busa wasa tsakanin Sheffield United da Luton a ranar 26 ga watan Disamba a karon farko Spain ta mata ta zama ta daya a jerin tawagar da FIFA ke fitar da jadawalin su yayin da England ta kasance a matsayi na hudu Spain ce ta ci England 1-0 a wasan ƙarshe na gasar kofin ɗin duniya ta mata da aka yi a watan Agusta ta zama ƙasa ta hudu da ta taba rike irin wannan matsayi a teburi. Waɗanda ke rike da kambun a baya dai Sweden sun faɗi zuwa matsayi na biyar, yayin da ita kuwa Amurka da ta taba zama na ɗaya a bana ta koma na biyu, Faransa kuma ta koma ta uku daga ta biyu, Scotland ta koma ta 25, ita kuwa Wales na matsayi na 32, yayin da Northern Ireland ke ta 46. An sayar da shida daga cikin rigunar da Messi ya sa a gasar kofin duniya ta shekara ta 2022 akan dala miliyan 7.8 kwatankwacin naira biliyan 9 a wani gwanjon kaya da aka yi a birnin New York a kasar Amurka. Messi ne samarwa Argentina kambun wasan karshe na gasar da suka buga da Faransa, wanda penalty ya raba. Rigunar da aka yi gwanjon sun hada da waɗanda ya sanya a farko da karshe, da na dab da kusa da na karshe, da kuma na dab da na karshe, da biyu daga cikin waɗanda ya sa a wasan rukuni, da kuma ta wasan zagayen 16. Rigar da ta fi kowace tsada a tarihi ita ce wanda Diego Maradona ya sanya, wanda ya ci ƙwallo da hannu, inda aka sayar da ita akan fam miliyan 7.8 a shekara ta 2022. Damawar da ake yi da Newcastle United a gasar cin kofin nahiyar zakarun Turai ya kawo ƙarshe a daren Laraba, bayan da AC Milan ta taso daga baya ta samu nasara a kanta a filin ta na St James Park. Karim Benzema ya kafa tarihin dan wasa na farko da ya zura ƙwallo a wasan cin kofin duniya na ƙungiyoyi, wato Club World Club, har guda hudu, bayan da nasara da ƙungiyarsa ta Al Ittihad da ta doke Arch Plain City da ƙwallaye 3 da nema. A nan za mu jabirce a shirin wasanni a takaice na wannan lokaci, sai makon gobe in me duka ya kai mu. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
An gaida Lado Salisu. To, kafin mu karkare shirin, ga baba ya sake dawowa da labarai, amma wannan karan a takaice.
Isra'ila tana alhinin mutuwar wasu 'yan ƙasarta guda uku da aka yi garkuwa da su, waɗanda sojojin Isra'ila suka kashe su bisa kuskure yayin wani farmaki ta ƙasa da suka kai a zirin Gaza. Babban kakakin sojan Isra'ila, Rear Admiral Daniel Hagari, ya ce a bisa kuskure ne sojojin Isra'ila suka ɗauki mutanen da ake garkuwa da su a matsayin barazana, kana suka buɗe musu wuta a jiya Juma'a. Ya ce ba iya gano ko mutanen sun tsere ne daga inda ake garkuwa da su ko kuma an kyale su ne kawai. A yau Asabar, kasar Rasha ta kaddamar da hari da jirgi mara matuki a kan Ukraine. Sojojin saman Ukraine sun ce rundunansu da rukunin masu sintirin farautar irin waɗannan jirage sun kakkaɓo jirage 30 marasa matuka a cikin 31 ƙeran ƙasar Iran da aka auna yankuna 11 a ƙasar Ukraine. A jawabinsa na wuni, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya yi wani taro da majalisar ƙananan hukumomi da na yankuna a garin Lviv a jiya Juma'a. Demokaradiyyar Jamhuriyar Congo tana fuskantar koma baya kafin zaben wannan wata, a cewar masu rajin kare 'yancin ɗan adam, yayin da aka ɗaure wani babban ɗan jarida a gidan yari kana aka gaza ɗaukar matakin da ya dace akan kashe ɗan siyasar ɓangaren 'yan adawa. Shugaba Felix Tshisekedi ya ɗaure kan ƙaragan mulki ne a shekarar 2019 bayan wani gangamin zaɓe da ya yi a kan batutuwan take haƙƙin bil'adama da aka samu lokacin mulkin shugaba Joseph Kabila da ya gabace shi. Amma abubuwa da suke faruwa a wannan lokaci ya haifar da damuwa a kan cin zarafin bil'adama wadda aka samu a ƙarƙashin mulkin shugaban. Za a iya fuskantar tsananin sanyi a New York, inda dubban iyalan bakin haure ke zaune a ƙarƙashin shirin gidajen gwamnati na gaggawa a birnin. Yanzu da ake shiga lokacin sanyi, an buƙaci su tashi daga inda gwamnati ta ba su, ba tare da tabbatar da za a ba su inda za su je su yi bacci a wani wuri ba.
Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin, sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah mai duka ya kai mu, a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labarai, sai Fiona Wamai Landuju da ta ba da umarni, sai kuma wacce ta sada mu da ku Malama Zainab, ni Aisha Mu'azzu ne ke muku fatan ku kwana lafiya. Assalamu alaikum.